sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an muni lafiya. Baba Yako Makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ko kuma kafin mu kawo muku labaran duniya.
Rundunar sojojin Sudan ta buƙaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafa wa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Watanni na cewa Rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa Belarus, amma Ukraine ta ce ba ta girgiza da hakan ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani koyon ba su sukan gwamnati.
To kanan labaran kenan. Kasar Niger ko ta cimma wata yarjejeniyar aikin bincike da kuma haƙo man fetur da kamfanin Sinopec na kasar China, da zammar wato ninka yawan dagin man da Niger ta za ta shigar da su a kasuwar duniya. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce rahoton bincike 'yan sanda game da tuhumar kisan kai da akan da ake ba wasu wato shugaban masu rinjayi na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Adodoguwa ya nuna wanda ake zargin ba shi da hannu a wannan lamari. Kamar kowace safiyar Asabar yau kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Masarai, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. Rundunar sojojin Sudan ta buƙaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafa wa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar sojojin ta Sudan ta buƙaci tsafin mazan jiyan da su miƙa kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su, kuma hakan wata manufa ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada tsakanin su da mayakan rundunar RSF kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan ƙasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai ƙasashen Amurka da Saudi Arabia da ke zaman masu sanya ido a kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsar rundunar Abdul Fattah al-Burhan ya buƙaci sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sauya jakadan majalisar da ke aiki a Sudan. A wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, babban hafsan mayakan sojin na Sudan ya ce akwai bukatar sauya jakadan na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Musa Balka Pavez, a cewar wasu majoyi na fadar shugaban ƙasar ta Sudan. Rotani na nuni da cewa Rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Oleski Danilov, babban sakataren tsaro na Majalisar Tsaro ta ƙasar Ukraine. Ya ce Ukraine a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka dade ana sa ran gani akan dakarun Rasha da ke Ukraine, amma bai fayyace ranar da za su kaddamar da martanin farmakin ba. Sai dai ya tabbatar da cewa kungiyar sojojin Wagner na janyewa daga birnin Bakhmut na Ukraine din. Ita ma ma'aikatar tsaro ta Burtaniya a bayanan da takan fitar kulle yaumin game da yadda al'amura ke wakana tsakanin Rasha da Ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na kungiyar Wagner sun fara janyewa daga birnin na Bakhmut. A hannu guda kuma shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa sannu a hankali ƙasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tinkarar ƙalubalen da ke gabanta. A cikin makon da ya gabata, wakilan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya wato Amurka da China sun yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka gabata. Sakataren cinikayya da kasuwanci ta Amurka Gina Ren Mondo ta faɗa cewa ganawarsu da takwaranta na ƙasar Sin Wang Wen Tao game da al'amarin da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ƙetare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainihin. Kazalika ministan harkokin kasuwanci da saka jari na China ya yi wata ganawa ta daban da jami'ar Amurka game da lamuran kasuwanci Catherine Tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin Pacific da ke gudana a Detroit jihar Michigan ta Amurka. Tarukan biyu na zuwa ne bayan shugaba Joe Biden ya alamta farfaɗo da alaƙar Amurka da China, wacce ta samu tasgaro tun lokacin da ta harbo wani jirgin balon na China a watan Fabrairu bisa zargin cewa yana shawagin leƙen asiri ne a sararin samaniyarta. Wata babbar alama da za ta ƙara ƙarfafa yunƙurin sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ita ce ko Beijing za ta lamunce da buƙatar Washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren harkokin tsaro na Amurka Lloyd Austin da takwaransa na China Li Shanpu a gefen taro kan harkokin tsaro da zai gudana a ƙasar Singapore mako mai zuwa. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a yayin da ake dab da kammala ayyukan shimfiɗa bututun man fetur daga jamhuriyar Nijar zuwa makwabciyarta jamhuriyar Benin, hukumomin ƙasar ta Nijar sun cimma wata yarjejeniya ayyukan bincike da haƙo man fetur da kamfanin Sinopec na ƙasar China da zimmar ninka yawan ɗanyen mai da Nijar za ta shigar da su a kasuwar duniya. Taswirar ma'adinai dai ya ta yi nuni cewa Nijar na da gonakin ɗanyen mai aƙalla 35. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Salimu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanan ƙwararru a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yi nuni da wasu alamomin da ke tabbatar da cewa ba idan rijiyoyin man da ake da su a karkarar Agadem da ke jihar Difa. Allah ya albarkaci ƙarƙashin ƙasar Nijar da ɗumbin man fetur a wasu yankunan na daban. Dalili kenan kamfanin Sinopec na ƙasar China ya buƙaci samun lasisin gudanar da bincike da na ayyukan haƙo man fetur. Mafarin wannan yarjejeniya da aka rattaba wa hannu a nan birnin Yamai. A cewar ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Mamman Sani Muhammadu, wannan yarjejeniya hanya ce da za ta ba ƙasarsa damar samun ci gaba a fannoni da dama.
Pour le Niger, ce partenariat avec Sinopec est une opportunité.
Yace a bangaren Niger wannan hulɗa da kamfanin Sinopec abu ne da zai taimaka ƙasar ta bunƙasa sha'anin man fetur ɗinta da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa tare da haɓaka ayyukan samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki.
Ce partenariat nous aidera donc à poursuivre la transformation de notre vaste.
Jakadan China a Niger Jiang Feng da ke jawabi a madadin tawagar jami'an kasar a bikin saka hannu kan wannan yarjejeniya ya yaba da hulɗar ƙasashen biyu.
Cet accord qui vient d'être signé témoigne.
Yace yarjejeniyar da aka rattabawa hannu kanta shaida ce da ke fayyace yadda China ke da kyakkyawar niyyar ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban tattalin arzikin Niger da jin daɗin rayuwar al'ummar kasar.
La réponse est très active de la partie chinoise.
A yanzu haka ana iya cewa an ci ƙarfin ayyukan shimfiɗa bututu mai tsawon kilomita aƙalla 2,000 wanda za a yi amfani da shi wajen fitar da man Nijar zuwa tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Abinda ake ganinsa a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke ƙara jan hankulan manyan kamfanoni irin su Sinopec zuwa wannan ƙasa. Malam Zabairu Ma'azu shi ne babban magatakardan ofishin ministan man fetur.
Shi kwaɗan wanda ga son mai in ya ga akwai inda aka hidda shi akwai pipeline. To wannan shi na ƙara mai kuzari shi zo cikin ƙasa. To wai in kun ka diba Niger mun kai wannan lokaci saboda ginar da mu muka yi ta kai 80% kenan duk wani kamfani bai kai sai mun kire shi ba shi da kanshi tun da ya san da in yayi research ya ce ma man shi hidda ba za ta mai waya ba tun da akwai pipeline.
A nan gaba ne ƙwararrun ƙasar ta Niger da na kamfanin Sinopec za su zauna domin tsayar da ƙa'idojin da za a gudanar da ayyukan bincike da haƙar man. A shekarar 2011 ne Nijar ta fara sayar da man fetur ɗinta a kasuwa, inda kowace rana kamfanin CNPC ke haƙar ganguna 20,000 a rijiyoyin Agadem, adadin da a nan gaba kaɗan zai ƙaru zuwa ganguna 110,000 a kowace rana a cewar gwamnatin wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu da yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani ko yawan basussukan gwamnati, yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke ci gaba da tattaunawa da wakilan Fadar White House ta shugaban Amurka. Shugaba Biden ya ce ana muhawara da juna, kuma ina da kyakkyawan fatan cewa daga nan zuwa dare za mu samu sukunin cimma matsaya. Sakatariyar Bitel Malin Amurka Janet Yellen ta yi gargaɗin cewa gazawa wajen yin abin da ya kamata ko ɗaukar matakin da ya dace ka iya haifar da rayuwa ga Amurkawa da iyalansu, ya kawo cikas ga matsayin shugabancinmu a duniya, kuma ya haifar da kokwanto a kan ƙwazonmu wajen kare muradinmu na ƙasa da sha'anin tsaro. Shugaba Biden da shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy na ƙoƙarin a cimma matsaya a kan rage kasafin ƙasa zuwa shekaru biyu, wanda kuma zai ƙara wa'adin mizanin basussukan gwamnati zuwa shekara ta 2025, wato bayan kammala zaben shugaban ƙasa da za a yi baki. Bayan tarukan sirri da muhawara mai zafi tsakanin ɓangarorin Majalisar Dokoki da wakilan Fadar White House, ana ganin sakamakon tattaunawar na dab da fita. Nan gaba kaɗan za a ƙaddamar da tashar teku da aka samar a yankin yammacin Myanmar bisa tallafin India. Buɗe tashar wadda aka daɗe ana dakon fara aikinta na zuwa ne a daidai lokacin da New Delhi ke ƙoƙarin murƙushe tasirin China a yankin kudu maso gabashin Asiya. Jirgin ruwa makare da jimlar tan 1,000 na siminti ya fara isa tashar da ke garin Sichuan na Myanmar daga birnin Kolkata na India. Tashar wadda ta lankwame dala miliyan 484 za ta sada wasu sassa da dama na arewa maso gabashin India da ba sa gabar ruwa, ta ratsa ta jihohin Rakhine da Shin da ke yammacin Myanmar ta kuma kewaye kasar Bangladesh. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar kula da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin ruwa ta ƙasar India ta ce sabuwar tashar ta Sichuan za ta samar da sabon yanayin sufuri na zamani tare da buɗe kafofin hada-hada tattalin arziki ga Myanmar. Rundunar sojojin Sudan ta buƙaci dakarunta da suka ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafa wa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar sojojin ta Sudan ta buƙaci tsaffin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su, kuma hakan wata
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Kano ta ce rahoton binciken 'yan sanda game da tuhumar kisan kai da aka yi wa shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Adodoguwa ya nuna wanda ake zargin ba shi da hannu dangane da lamarin. Azantawa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari a yayin taron manema labarai. Antony General kuma kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ce rahoton binciken ya nuna za su gurfanar da wasu mutane biyar da ake zargin su suna da hannu a cikin rikicin da ya halaka mutane kimanin 16 yayin tarzoma na zabe a garin Tudun Wada. Ga kuma tattaunawar ta su.
Ranar Juma'a da ta wuce an kawo mana kundin bincike, kuma mun duba kundin bincike mun yi nazari, kuma a cikin nazarin mu da muka yi a cikin kundin bincike akwai shaidu wanda shaidarsu idan ka duba a shari'ance idan ka kai ba za ta tsaya ba. Dalili a shaidarsu wasu sun ji wani ya ce ya ɗauki ƙaramin bindiga ya harbe shi a bayanin shi na farko, a bayanin shi na biyu kuma ya ce a babbar bindiga ce. karamar bindigan nan kuma yana cewa daga hannun yan sanda ya anshe ta yan sandansa da aka sa ya anshe ya harbin nan da aka binciki yan sandan da bindigar su da harshashin su da aka ba su duk yana nan ba ya amfani da shi ba bindigar ma ba ya amfani da ita ba kaga anan gurin babu yanda zaka yi ka yi amfani da wannan shedar
ta ma akwai bayanan da ke cewa am cinnawa ita sakatariyar NPP wuta ne bisa shi umarnin Alasan Adodogwa
yawa shine nake ma bayani ai akwai kuma bayanan waɗanda su kuma suka zo suka ce wanda su muka ce a tuhuma suka ce su ne garin sa wuta akan titi sun kona taya saboda a yanda suka ce an taho da sakamakon zaben Doguwa za a kawo nan aina coalition office da yake tudun wada sai suka blocking hanya suka tara hanya dan kar a wuce da wannan sakamakon a wannan lokacin yan sanda suka fito suka dinga harbi da tear gas suka ce garin su shiga da gudu office din nasu inda ya kone da fetur din da wuta a hannun su a nan ciki fetur din ya zube wuta ta tashi wannan su biyar haka suka yi bayani a jere duka iri daya
kenan kamar binciken da kake magana da kuka samu ya wanke Alasan Adodogwa kenan a take ce
a shari'ance dai kam a shari'ance wannan binciken da aka yi a shari'ance babu yanda za a aika tuhume shi da kona guri ko da harbin wani ko da mutuwar wani a bincike yanda ya nuna
kana ba ku gano umarnin sa ba misali a nesa ko a kusa
to ai tun daga wanda suka zo suka ce su suka yi ai kaga dama ita shari'a yanda take idan akwai ana tuhumar mutum da laifi in akwai shaida da take nuna kamar yayi laifin kuma shaida da take kuma wanke shi kamar tana wanke shi ko kuma ma ta wanke shi to a shari'ance cewa akai ka dauki shaidar da take wanke shi
yanzu rayukan waɗancan da suka mutu ina makomasa a shari'ance tunda ku nan binciken ku ya wanke Alasan Ado
eh to wannan ai wata tambaya ce kuma daban bincike kundin bincike abin da ya nuna su waɗanda za a tuhuma da su waɗanda suka rasu saboda ai na faɗa shaida wanda i gani ya ce hadda su aka sa wuta su wanda suka zo suka yi bayani suka ce eh su suka sa wutan a waje sun faɗa sun ce hadda waɗanda suka mutun aka sa wuta kuma da aka zo aka kora su ciki a cikin wannan gudun da suke suka shiga a nan wuta ta tashi su waɗancan suka mutu
da haka za a iya cewa zance ya kashe kansa da kansa kenan
bincike dai ya nuna cewar ba za a iya tuhumar shi wanda ake zargin yayi ba
wannan Alasan Adodogwa akwai wanda gwamnati ko yan sanda ke tuhuma da wannan al'amari misali
akwai su wa'annan wa'anda na gaya maka sun faɗa cewar su suka sa wuta akan titi kuma da aka kora su suka shiga ciki da har wa'anda suka mutu suka shiga ciki wuta ta tashi to wa'annan su biyar din su ne muke tuhuma da sa wuta a guri da tada tarzoma
za a gurfanar da su ne a shari'a ko kuma akwai wasu dabaru da za a yi na shari'a
za a gurfanar da su a kotu mana ai mun riga jiya fa kawai muka fitar da abin nan kundin nazarin namu
me za a caje su da shi
kamar yanda nema bayani za a caje su da yin banna da sa wuta
to Mahmud Ibrahim Kwali kenan a tattaunawansa da Anthony General na jihar Kano wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin shirin a dawo lafiya a yau zai duba batun alƙalumar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta kasar Ghana ta fitar inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar akan haka ne kuma muka tuntuni Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a kasar Ghana ko menene babban aiki da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hatsarin za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hatsarin a kasar sai ya ce
to shekaran gade san ce mun shirya harakoki da dama amma kamar yanda na faɗi da dazu saboda ba arziki arzikinmu bai da yawa ba mu iya mun harkoki da dama abinda yanzu dai mu shekaran ga mun ka sa sai mu ce himman mu kai shine na farko shi batun na huran da muke gwadawa muna kiran gwamnati ta yi kokari iya so a bar wannan ta yi aiki na farko kenan sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio kan television kan internet shine social media Facebook da Twitter duka muna amfani da wannan muna kira hankulan jama'a sannan kuma kuma za mu saya sayin daka kan kungiyoyin da sai mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki za mu saya kansu sosai ya so su yi hayyukan da an ka sa su su yi saboda kowane wata dai ana biyan su inde gwamnati na biya kuma cikin wannan harajin tax kenan kamata ne su yi aiki sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu iya so mu duba yanda za mu yi mu rage wangazarori kan titi saboda in mun ka duba mutane 544 ai ba karamin lamba bane kamata ne mu duba mu rage wanga namba kenan iya so gari ta samu ci gaba saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu akwai wadanda sun ke zuwa jami'a akwai wadanda sun ka kare jami'a akwai wadanda sai mu ce doctors akwai engineers akwai jama'a da dama akwai wadanda gwamnati ta bata arziki kai ta aka karantar da su akwai wadanda iyalan su ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma da jama'a su ci amfani amma saboda hasari kan titi mun rashi wanga mutane duka mun ka duba irin sai mu ce bashi ko arzikin da gari duka baki daya ke batawa ko ke batawa kai wanga hasarurin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa saboda shi kirawa muke kira jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullun mu magance wanga masaloli kan titi ni ma na gode sosai salamu alaikum
madalla a gaida Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukakkiya ya hasarra ababe hawa a birnin Accra a mako mai zuwa kuma zamu shiga tarayyar Najeriya inda hukumar kiyaye hasarran kasar ta road safety ta ce sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hasarran ababe hawa a Najeriya shugaban hukumar kiyaye hasarra ta road safety a Najeriya Dauda Biyu shine bayyana haka a birnin Abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare hadura na majalisar dinkin duniya a karo na 7 ya ce irin waɗannan haduran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma nakasar al'umma a kasar ya kuma ce mutane miliyan 1,300,000 ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan 50 suke jikata a duk shekara a fadin duniya a cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru 5 zuwa 29 kamar haɗuran ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke a Najeriya sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa inji shugaban na road safety ya ce majalisar ɗinkin duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru 10 na ayyukan kiyaye hatsarin na shekarar 2021 zuwa 2030 ya ce majalisar ɗinkin duniya na da manufa ta kiyaye hatsarin ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar 2030 hukumar road safety a Najeriya na yin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya da majalisar ɗinkin duniya na shekaru 10 na ayyukan kare hatsarin da rauni don bukin makon da ayyuka daban-daban to sai a biyo mu a sabon mako idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Jumbe Hamza da ya hada mana sautin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya kuma Adalla, yanzu ko lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu rare kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce hakika yau ce ranar yara ta duniya. Tabbas muna alfahari da wannan ranar, saboda haka yana da kyau iyaye su zamo masu baiwa ƴaƴansu ingantacciyar tarbiyya, domin yin hakan tamkar gina ingantacciyar al'umma ne. Aka san yin hakan kuma to matsala ce babba. Allah ya kare. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika tsauraran matakan tsaro da aka dauka a birnin Abuja gabanin rantsar da sabuwar gwamnati abin yabawa ne. Allah ya sa sabuwar gwamnati ta zo da alheri ga al'ummar kasar mu Najeriya. Amin summa amin. Wannan sako na cewa muna yi wa dukkan sabbin jagororin kasar mu Najeriya murnan shirye-shiryen rantsuwar kama aiki da za su yi jibi Litinin idan Allah ya kai mu. To Allah ya dafa musu ya ba su ikon yin gaskiya da adalci. Amin. Daga Isun Dila Faki da Alhaji Haruna Walo Faki. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawan Bin Hanbali MK Dan Silba Sakkwato da Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce gaskiyar maganar mu dai yanda muka yi farin cikin hawan shugaba Muhammadu Buhari, haka muke farin cikin saukar shi, domin wallahi ya yi muna bazata. Duba da irin yadda ya yi ta sharara muna kuka, wai tausayin mu yake ji. Ashe kura ce ya lullube muna da fatar akuya, muka ɗauki kara da kiyashi ba mu sani ba. Sako na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwan ƙungiyar Muryar Talaka. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yara manyan gobe, yara sanyin idon al'umma. Na soma da wannan ne albarkacin ranar yara ta duniya, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 27 ga watan Mayu kowace shekara domin hidimtawar yara da ɗebe musu kewa da jin su a jiki. Da wannan muke fata al'umma za su ci gaba da jan yara a jiki ta hanyar nuna musu jin kai da ƙauna da kuma tsayawa don ba su ilimi. Tuma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu, kuma insha Allah za mu rika aiko muku. Amma kafin mu kai ga shirin mu na gaba da wannan sako.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku, jama'a kiran mu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkuwan ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi, musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma, domin sauraron shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda ni Babangida Brown kan shirya da kuma gabatar. VOA Duniya a tafin hannunku.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Sojojin Sudan ta bukaci dakaranta da suka yi ritaya a shekarun baya same da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun da na gaggawa ta RSF. Rundunar sojojin ta Sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan da su miƙa kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su, kuma hakan wata manufa ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar faɗa tsakanin su da mayakan rundunar RSF kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan kasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai kasashen Amurka da Saudi Arabia da ke zaman masu sanya ido akan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin biyu. Rahotanni na nuni da cewa Rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a kasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurin mu ba sabon labari.
To duka kuma iya abinda muka kawo muku kenan. Sai kuma an jima kaɗan da yamma, insha Allah za ku ji mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai zo karfe 7 agogon GMT da karfe tara kenan da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da Daji Balawi da kuma Patrick Deya wanda suka taimaka wurin kawo muku shirin. Baba Yakubu Makeri ne ke muku sallama. Assalamu alaikum.